sassan Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariya ta yau Talata, wanda ta yi daidai da shara ga watan Nuwamba shekara ta 2021 miladiya. Inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 10 na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Maryam Dauda da Sura Bukar Aikinmu muke gabatar muku da shirin. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mai rubuta fara muna da kanin labarin.
Wakilin kungiyar haɗin kan Afirka ta AU a yankin gabashin Afirka ya yi gargaɗin cewa damar warware rikicin arewacin ƙasar Habasha a siyasance na gushewa. A yau Talata, Poland da Belarus suka tsira wa juna yatsa, yayin da wasu baki ƴanci rami suka ci gaba da kasancewa a ɓangaren iyakar Belarus a tsakanin ƙasashen biyu. A yau Talata ne masu zanga-zanga a ƙasar Tunisia suka bankawa wani ofishin 'yan sanda wuta, a cewar waɗanda suka shaida lamarin.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labarai. A ɓangaren rahotanni kuwa, za a ji inda akalar sakamakon zaben jihar Anambra ya maida hankali.
A nan ne 'yan takarar jam'iyyu nan guda uku da ke kan gaba a wannan zaben za su fafata sosai a rana ta yau.
Hukumomi a Najeriya kuwa na ayyanar da ƙudurorinsu na kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a ƙasar.
Fita leken asiri, saboda a yanda duniya ta ci gaba idan ba tare da samun na'urorin daukan labaran sirri ba.
Kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan, sai a biyo mu cikin shirin. Bayan nan kuma muna tafi da shirin mu na noma tushen arziki, wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabatar. Amma dukka mun mu kai ga jin waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wakilin kungiyar haɗin kan Afirka ta AU a yankin gabashin Afirka ya yi gargaɗin cewa damar warware rikicin arewacin ƙasar Habasha a siyasance na gushewa, yayin da rikicin ƙasar ke ƙara tsananta. Yanzu ne lokacin ɗaukar matakan haɗin kai wajen neman ɗorarriyar hanyar warware rikicin don kaucewa tsanantar yanayin wanda ta yiwu ya shafi yankin gabashin Afirka baki ɗaya, a cewar tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo, wanda shine wakilin AU na musamman a yankin gabashin Afirka. Da yake yi wa kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya bayani daga Addis Ababa, babban birnin ƙasar Habasha, inda ya isa ranar Alhamis da ta gabata, Obasanjo ya ce ya gana da Prime Minister Habasha Abiy Ahmed da shugabannin dakarun TPLF na yankin Tigray da kuma wasu kungiyoyi don sassauta tashin hankalin da kuma neman fara tattaunawa. Obasanjo ya kuma ce dukkan shugabannin a birnin Addis Ababa da kuma arewacin ƙasar sun amince kan cewa bambance-bambancen da ke tsakaninsu na siyasa ne, kuma suna buƙatar a warware su a siyasance ta hanyar tattaunawa. Saboda haka wannan na nuna cewa za mu iya amfani da damar don taimakawa jama'ar Habasha neman ɗorarriyar hanyar kawo ƙarshen rikicin. A yau Talata, Poland da Belarus suka tsira wa juna yatsa, yayin da wasu baki ƴanci rami suka ci gaba da kasancewa a ɓangaren iyakar Belarus a tsakanin ƙasashen biyu. Poland ta ce baƙin da galibinsu daga gabas ta tsakiya suka fito. Gwamnatin Belarus ta shugaba Alexander Lukashenko ita ce ta sa suka nufi Poland da ke zaman membar Tarayyar Turai. Prime Minister Poland Mateusz Morawiecki ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa Poland za ta rufe iyakokinta, kuma matakan da Belarus ta ɗauka sun jefa yanayin tsaro da zaman lafiyar gaba ɗayan ƙasashen Tarayyar Turai cikin haɗari. Belarus dai ta musanta waɗannan zarge-zargen, inda ma'aikatar tsaronta ta faɗa a wata sanarwa a jiya Talata cewa zarge-zargen ba su da tushe kuma babu wata hujja. A yau Talata ne masu zanga-zanga da suka fusata saboda matakin da hukumomin kasar Tunisia suka dauka na sake bude wani fili da ake jibge bola a kudancin garin Agareb suka bankawa wani ofishin yan sanda wuta a cewar waɗanda suka shaida lamarin.
Labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara. Kamun a kai ga jin kashi na biyu bari mu gabatar muku da rahoton mu na farko. Har yanzu dai ana ci gaba da dakon kayan aiki don gudanar da zabe a wata karamar hukuma ta jihar Anambra wanda ita ce za ta tabbatar da wane ne zababben gwamnan jihar. Hukumar zabe ta INEC ta jinkirta zaben na karamar hukumar ne bisa wasu dalilai kamar yadda abokin aikin mu Alfonso Okoro Igwe ya shaida mun ta wayar tarho da kuma halin da ake ciki yanzu haka.
Eh to yanzu dai ka san zabe dai ya koma karamar hukumar Ihiala take da masu jefa kuri'u adadin su 148 kuma ana sa ran cewa a nan ne ƴan takarar jam'iyyun nan guda uku da ke kan gaba a wannan zaben za su fafata sosai a rana ta yau. Amma dan koma bayan da ake fuskanta a halin yanzu shi ne kawo ga yanzu da nake magana da kai ba fara wannan zaben ba. Ba fara zaben nan ba alhali ita hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta ta ce za fara wannan zaɓen ne tun ƙarfe 10 na safe a kammala ƙarfe 4 na rana. Amma har yanzu ba fara wannan zaɓen ba. A wasu rumfunan zaɓe dai mutane sun dan fito kuma akwai dai alamar da kuma wanzuwar jami'an tsaro da dama a nan wajen. To kuma wannan zaɓen kuma da san ita hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta INEC ta dan jinkirta shi wannan zaɓen saboda yanayin tsaro a nan ɓangaren ita ƙaramar hukumar Ihiala da ke da iyaka da jihar Kebo. Kwanakin nan tana da labarin cewa an dan samu fitintuno da dama a nan yankin da yankin Olu na jihar Kebo da ke da iyaka da ita wannan ƙaramar hukumar Ihiala. Ina ganin wannan dalilin ne yasa suka dan ce bari a gama sauran zaɓuɓɓukan da za a gudana a sauran ƙananan hukumomin kamun a dawo ita wannan ƙaramar hukuma. Yau dai tun da safe gaskiya jami'an tsaro sun shigo da kuma su ma'aikatan ita hukumar zaɓe. Amma har yanzu a headquarter bayanan da ni ko da yake bana ita headquarter ɗin na ɗan ce ɗazu amma har yanzu aka ce ana gab da fara rarrabar da kayan zaɓe ɗin.
Gashi yanzu har ana maganar wajen ƙarfe 4 na rana. Me ake sa ran za a gani idan har ya zama na cewar ba a kawo kayan ainihin yin wannan zaben a yau ba kenan?
To ai ko idan ka duba za ka tarar cewa wannan zai sa mutane da dama ba za su samu lokacin kada kuri'un nasu ba. Wato ke daga bisani adadin mutanen da za su kada kuri'un nan tana yiwa ya zamanto ba da yawa ba ne.
A sakamakon da aka bayyanar a baya waɗanda suke nuna cewar jam'iyyar ita Abga ita ke kan gaba har yanzu wannan sakamako haka yake koko an samu wani ɗan bambanci ya zuwa yanzu?
Da yake dai har yanzu yadda nake ga maka ba fara wannan zaɓen ba musamman a wurare da dama. Har yanzu dai sakamakon zaɓen yana nan haka saboda a halin yanzu dai shi dan takarar Abga tsohon gwamnan bankin Najeriya Farfesa Chukwuma Soludo yana kan gaban wannan zaɓen ne da kuri'u 300,946.
Ana iya cewa akwai ainihin manya na jam'iyyun nan da suka arangama suka tafi ita wannan ƙaramar hukuma domin ganin yadda zaɓen zai kasance koko kawai al'ummar waɗannan ƙaramar hukuma ne a yanzu.
Eh to akwai ire-iren wayannan jigajigajen siyasa na wayannan jam'iyyun dai. Amma ta samu wani cikas ne ɗazun da safe wajen ƙarfe 10:30 a kan headquarter na ƙaramar hukumar ita wannan Ihiala. Lokacin da shi tsohon shugaban jam'iyyar Abga Sanata Victor Kume ya zo zai samu shiga wajen sojoji suka hana shi shiga wajen da cewa shi ba wakili na ƙaramar hukuma ba cewa shi wakili na jiha ne.
Alfonso Okoro kenan daga jihar Anambra. Sai ku ci gaba da kasancewa da mu don samun cikakken rahoto daga jihar. har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai mu kawo muku labaran duniya kashi na biyu.
Wata kotun daukaka kara a Singapore ta dauki matakin dakatar da aiwatar da hukuncin kisa akan wani dan Malaysia da aka samu da laifin yin safarar miyagun kwayoyi bayan da ya kamu da cutar COVID-19. An sa ran zaman sauraron daukaka kara daga Nakai Saranda Malengan dan shekara 33 akan hukuncin da aka yanke masa a shekarar 2009 saboda yayi kokarin yin safarar miyagun kwayoyi a Singapore. Lawyoyin da ke kare shi sun ce na Kainfran ya gaza a yanayin tunanin hankalinsa kuma aiwatar da hukuncin kisa a kansa zai sabawa kundin tsarin mulkin Singapore. Babbar kotun Singapore ta yi watsi da daukaka karar a jiya Litinin amma ta dakatar da aiwatar da hukuncin kisa har sai abin da hali yayi dan ba karamar kotun birnin damar sauraron dalilan daukaka karar. Gobe Laraba aka shirya aiwatar da hukuncin kisa akan Nakai Tran ta hanyar rataya amma kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama da lauyoyin sa suka hadu suka yi kira ga hukumomi da su taimakawa rayuwarsa saboda gwajin yanayin hankali da basirarsa na amaki 69. Amurka ta kira yankuran kisan Prime Minister Iraki da aka yi hari akan kasar da zaman lafiyarta kuma ta ce bisa ga yanayin haran ta yiwu wasu kungiyoyi masu alaka da Iran ne suka kai shi. Prime Minister Iraki Mustafa Al-Kadimi ya tsira da kyar a haran na ranar Lahadi na wasu jiragen sama marasa matuki kamar yadda jami'an tsaron Iraki suka bayyana. Ya dai samu yan raunuka nan da nan kuma yayi kira ga yan kasar da su kwantar da hankalinsu. A jiya Litinin ma'aikatan harkokin wajen Amurka da ta tsaron Pentagon suka yi Allah wadai da haran kamar yadda shugaba Mustafa ya yi inda suka yi gargadin cewa ta yiwu ba Prime Minister kadai aka yi niyyar kaiwa haran ba.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Kwalandiya. Daga labaran duniya yanzu kuma bari mu je ga sauran rahotanni. Matsalolin tsaro irin na 'yan bindiga da na 'yan kungiyar Boko Haram na ƙara haddasa koma baya da matsalolin tsaro a Najeriya, don haka akwai buƙatar ɗaukar kwararan matakai don kawo ƙarshen ayyukan 'yan ta'addar. A cewar ministan tsaron Najeriya, shin ko waɗanne irin matakai ya kamata mahukunta su ɗauka don kawo ƙarshen waɗannan matsalolin? Wakilinmu Hassan Mainakaina daga birnin Tarayya ya haiko muna da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Ministan tsaron Najeriya kenan Major General Bashir Salihi Magashi ke jawabi yayin taron bita da hukumar leken asiri ta rundunar tsaron Najeriya ta shiryawa hafsoshi da ke kula da sha'anin tsaro a ofisoshin jakadancin Najeriya da ke kasashen duniya. Ministan ya ce ruruwar matsalolin tsaro iri-iri a Najeriya ya yi matukar shafar harkar samar da abinci da kuma hakan ke kara haddasa wasu sabbin kalubalen tsaro a cikin kasa. Janar Bashir Magashi ya ce aika-aikar 'yan Boko Haram da ISWAP a gabashin arewacin Najeriya da kuma 'yan bindiga daɗi da marigicin manoma da makiyaya a yammaci da tsakiyar arewacin Najeriya ba ƙaramin barazana ke haddasawa kasar ba. Kazalika su ma yankunan kudancin kasar na fama da irin nasu kalubalen tsaron da kuma waɗannan kalubalen kewa Najeriya barazana a fannin samar da abinci da ma tattalin arziki. Alhaji Isa Adamu shine mataimakin shugaban haɗaɗɗiyar kungiyar 'yan kasuwar arewacin Najeriya.
Yawan hare-hare da wayannan su 'yan ta'addar suke kaiwa suna kaiwa a kasuwanni ne saboda a nan ne matattaran jama'a yake kuma a nan za su kwashi abinci. Saboda haka a bisa wannan dalili yasa dole 'yan kasuwanmu suke kauracewa wasu kasuwannin da ma su masu sayen kayan wato musamman kayan abinci suke kauracewa kasuwannin ba dan kuma saboda tsoron a kodayaushe ana iya far musu sakamakon ana tunanin cewa za a samu jama'an da za a yi musu ta'addanci a kansu. Saboda haka duk lokacin da aka ce ba a bude kasuwanni ba ko kuma an rufe kasuwanni ko kuma an kai hare-hare a kasuwanni na wani sashi to dole ne za a samu karancin abinci ko duk lokacin da aka samu karancin abinci to dole ne za a samu karin yan ta'adda domin dan adam ba zai iya rawa bai ci ba dole ne ya bi duk hanyar da zai bi ya ga ya ci ya sha
ministan tsaron kazalika ya nemi baki ɗayan hukumar tsaron Najeriya da su fito da sabbin dabaru don gano tare da tunkarar duk kalubalen tsaro da kasar ke fuskanta to kowane matakai ya kamata a ce an dauka don tunkarar waɗannan kalubale a baki daya tambayar kenan da nayi wa masanin tsaro Salihu Mahmud Dantata
fifita leken asiri saboda a yanda duniya ta ci gaba idan ba tare da samun na'urorin daukan labaran sirri ba to zai wuya ɗan sanda gidan da rundunar ɗan sanda suka kawo da turanci kira community police to ya kamata al'umma su zo su dinga bada gudunmawa to a takeice dai ya kamata haɗin kai wanda ake kira sinaji tsakanin ɗan sanda sojojin kasa da na ruwa da na sama har da sauran nan leken asiri ya tabbata saboda mai a yanda duniya suka ci gaba idan ba fifita leken asiri ba da wuya a ci nasaran da combat operation a samu irin drones din nan da ake tura su leko asiri sannan irin CCTV din nan a sashi ga wuraren da ya kamata tabbata kuma a runduna yan sanda an samu irin cyber din su yana aiki saboda a yanzu suna amfani da Nigeria Air Force ne
Hassan Mainakaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
daga batun tsaro sai mu leka na kuma da'ar ma'aikata inda hukumar kula da da'ar ma'aikata ta Code of Conduct Bureau tabayyana irin kokarin da take yi na binciken jami'an gwamnati na baya da na yanzu da ake zargi da mallakar kaddarori da aka samu ba bisa ka'ida ba inda tace ta fara daukar matakai kan yan kasar da binciken jaridar Pandora ya bankado sunayen su kan mallakar wasu kaddarori da kudade na haram wanda suka boye a kasashen ketare Wakilin mu a birnin tarayya Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim na dauke da karin bayani a wannan rahoton.
Shugaban hukumar ta da'ar ma'aikata a Najeriya, Professor Muhammad Isa, ya bayyana cewa hukumar tana daukar sabbin matakai na tabbatar da masu rike da makami na gwamnati da na siyasa sun bi ka'idojin da ya kamata wajen bayyana kadarorin da suka mallaka. Kuma tuni hukumar ta fara gudanar da bincike akan jami'an gwamnati da sunayen su ya fito a lekan asirin Pandora Papers. Da zaran an kammala binciken da ake yi, za a kurfanar da su a gaban kuliya.
Wannan kalubale ne ga dukkan ɗan Najeriya. Anan ina so in kira kowane ɗan Najeriya ya ba wannan hukuma goyon baya ita ce hanya mafi sauki da za a iya samun yaki da cin hanci da rashawa da zamba a cikin aikin hukuma saboda dukkan sauran hukumomin da suke nan suna bin hanyoyi na kotunan da suke na yau da kullum a namu tsarin duk abin da aka ce yau kamar maganan Pandora paper nan aka dauko abinda kawai muke bukata mu dauko wannan abun na ayyana kaddara wannan takardun na ayyana kaddara mu gani shin kaddarorin da an kace sun ka bayyana ga Pandora paper nan haka suke ka sa su a cikin wannan takardun naka na ayyana kaddara ko baka sa ba in baka sa ba mun kai ka kotu sai kotu ta karbi abin da ta gani
a cewar Awal Musa Rafsanjani shugaban kungiyar SISLAC da ke yaki kan ayyukan cin hanci da rashawa a Najeriya sun goyi bayan wannan yunkuri da hukumar take yi danganin an yaki bara gurbin mutane da ke sama da fadi da kudaden al'umma
dole ne a karfafa karfin wannan hukuma a tabbatar da cewa an ba ta cikakken kudaden da za ta yi aiki don ta bincike ta gane kan cewa duk irin kadarorin da jami'an gwamnati suka ce sun mallaka an riga an duba su an yi bincike a kai an kuma tabbatar da kan cewa na halal ne ba na haram bane
sai dai daga cikin hanyoyin da ke hana ruwa gudu a ayyukan hukumar akwai rashin isasshen ma'aikata da kudaden biyan albashi kamar yadda barista mai nasara Umar Kogo wanda ya taba aiki da hukumar ya bayyana
akwai lokacin da na taba aiki a wurin 2003 to 2006 to a lokacin da na fahimci cewa tana da karancin kudi ba a saka musu kudi ba a ba su kayan aiki hukumar da yake ba a saka mata kuɗi daidai da bukatun da take da shi to zai wuya a samu biyan bukatar ta da yawa zaka ga ko tafiye ma yana musu wahala sai akwai rauni wajen ilmantar da mutane akan cewa tana nan ma akwai ta da mutane da yawa basu ma san da ita ba saboda ba a yin sanarwa sosai ba a wayar ma mutane da kai cewa akwai ta kuma ba a nuna ba da muhimmancin ta yadda ya kamata ba akwai karanci tsakanin tunda hukumomi guda biyu ne kamar kishiyoyi ne ita hukumar binciken abu abubuwan da ya shafi da'a ma'aikata da kuma ita kotu wanda take ita take hukuntawa da sauransu to dewa zaka ga ita kotu sai abinda aka kawo mata ne take iya sai ka ga da yawa abubuwan suna can jabge a hukumar binciken da'a ma'aikata din amma ba za a kawo su a gaban kotu din ba balantana kotun ta yanke hukunci
kazalika shugaban hukumar Farfesa Muhammad Isa ya fadi cewa hukumar ta kasance wacce ta fi kowace hukuma a kasar fama da talauci duk da muhimmin aikin da ya rataya a wuyarta ya zuwa yanzu hukumar ta kwashe shekaru 30 da kafuwa a kasar Shamsiya Hamza Ibrahim murya Amerika daga Abuja Nigeria
har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amerika a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba
noma tushen arziki
noma tushen arziki noma
jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa a dadiye kungiyar manoma da masu sarrafa roba da kasuwancin ta a Najeriya sun buƙaci tallafin gwamnatin kasar wajen farfado da ayyukan masana'antar wanda a shekarun baya Najeriya ta kasance ƙasa mafi girma da ke samar da roba ga nahiyar Afirka sannan ta biyar a faɗin duniya a cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon wakilin mu a Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim ta tattauna mana da ɗaya daga cikin shugabannin haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoman inda ya fara gabatar da kansa kamar haka
sunana Dr. Bello Nuhu Dogon Daji General Secretary haɗaɗɗiyar ƙungiya ta manoma da masu sarrafa abubuwan da aka noma da masu kasuwanci da abubuwan da aka noma haɗaɗɗiyar ƙungiya
to a takaice menene muhimmancin wannan taro ga manoma da al'ummar Najeriya baki daya da ma tattalin arzikin kasar
ana maganan roba mun san amfanin roba a kasa baki daya kasan nan tamu muna noma roba muna sarrafa roba muna kai roba a kasashen waje haka kawai sai aka waye gari roba din nan noman ta yayi kasa masu sarrafawa wasu kamfanoni suka bar Najeriya aka waye gari ciniki ma akan roba din babu saboda haka ita roba din nan da muke magana yau ton din ta daya ya kai 700 saboda haka dole a dawo a fadada noman roba a kasan nan a can kwanan baya tunda an daina noman an kuma daina sarrafa ta kamfanonin da ke sarrafa ta din ma sun bar Najeriya wa'ansu wasu na Najeriya ma sun daina tu'ammali da harkar roba sai muka ga cewa wannan haɗaɗɗiyar ƙungiyar tamu wadda ke tare da ma'aikatar ciniki da sana'antu suka taho muka ce dole ne sai an faɗaɗa wannan ƙungiyar aka zo aka samu shugabanni aka yi zabe shi yasa aka samu wannan bawan Allah to shi tsohon ma'aikacin roba ne saboda haka ya san duk siyasar da kuma abubuwan da suka hana wannan fanni na roba ci gaba kuma kamar yanda kuka gani wannan taron da ake yi yana yi ne don ya harhaɗa dukkan wani mai tu'ammali da harkar roba a ƙasar nan don a zo a ga ya za a taimaka ma wannan amina roba
sai wato akan cewa harkokin roba wato yawanci a ga ana yi a ƙasar nan sai kuma yanzu aka dan samu ƴan cikin to shin kuma mun sami a jihohin da ake samun wannan albarkacin noma din da wannan roba to menene kake gani ya kamata a yi domin a
yanayi na harkar noma a wannan gwamnatin ta shugabanmu Muhammadu Buhari ya faɗaɗa harkar noma ya inganta harkar noma saboda haka duk lokacin da aka ce an daina abu aka samu kuma shugaba wanda ke da ra'ayi akan harkar noma sai kaga wanda ke can baya yi sai ya dawo ya fara yi mun fuskanci hakan nan tun daga lokacin da aka fito suka je suka kaddamar da harkar anko a birnin Kebbi a 2015 to wannan anko baroyin din da aka taho da shi ya karasa dukkan wasu kungiyoyi suna nan suna neman yadda za su shiga cikin wannan harkar anko din dan su fadada noman nan su fadada sarrafa abubuwan da aka noma su fadada kasuwanci akan waɗannan abubuwan kasuwancin nan kuma a nan ƙasar nan Najeriya da kuma ƙasashen waje
amma kuna ganin farfado da wannan harkar roba abu ne mai yiwuwa nan kusa ko kuma taro ne dai kawai dai na shan shayi kamar yanda aka saba yi a baya
to wannan harkar nan ta roba din nan shi wannan shugaban na roba din nan yayi aiki fiye da shekara 20 da kusan biyar akan roba kuma marubuci ne masani ne yayi kasidu da yawa akan harkar roba ni din nan ni nayi tsaye a karkashin wannan kungiyar tamu wanda suke suna karkashin ta aka tsaya aka zabe wannan dan taliki dan Edo ne Bendel suna yin roba sun gadi roba a roba da roba aka kai su makaranta da roba aka yi musu tarbiya saboda haka ba su da wani abu da yi roba wani daga cikin mutanen da suka yi magana shi maganan roba kaman wani business ne wanda shi ya tashi gani ana yi a harkar roba aka kai shi makaranta a harkar roba ya fadada amma dalilin da yasa an ba harkar roba sai koma harkar manja yace amma yanzu tunda ana fadakarwa kuma gwamnati tana son ta shigo cikin wannan abin kuma gwamnati ta nuna cewa tana da ra'ayin za ta taimaka saboda haka shi ma ya dawo ga harkar roba ni shaida ne na san mun je a wani gari a kasar Ogun mun je mun kaddamar da plantation na wannan roba din a kasashen Edo da ina ne shi wannan president din ya je ya kaddamar da dasa roba plantation na roba a wasu din kasashen harkar roba din nan akwai ingantaccen iri wanda aka samu wanda cikin shekara biyu da rabi sai ka ga roba din ta tashi itace ne kuma itacen nan ake diba wannan ruwan wanda ake sarrafa su zama roba mun yi magana da wasu mutane daga Taiwan akan Zoom meeting tare da shi president din nan kuma abinda mutanen sun ka nuna su suna plastic ne kuma suna da manya-manyan mashin na sarrafa roba da aka ce ana neman wane ne zai magana akan harkar roba da plastics sai na ba da sunan shi yau maganan nan da ake yi wadancan mutanen da muka yi magana da su ƴan Taiwan sun yi alƙawari za su ba mu mashin waɗanda za a sarrafa roba a ƙasar nan za su harkar plastic kuma za su kama sayan roba a wajenmu
to a takaice in zaka ba da kiyasi a matsayinka na wanda ke harkar noma kana ganin nan da shekara nawa abin nan za ta tsaya da kafafuwanta
itacen irin itacen roba da aka shuka ganin zuwa shekara 5 zuwa 10 wannan kasar har yanzu akwai wasu chani sun bude wani kamfanin sarrafa roba a kasar Ogun sometimes last year to inda ba sun za su samu kayan da za su sarrafa ba raw materials din ai ba za su zo ba kuma roba din mu ta nan Najeriya tana daga cikin robobin da suka yi kowace inganci a duniya
masu sauraro anan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Dr. Bello Nuhu Dogon Daji da kuma wakilin Yamma Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim sai Julius Gresham da ta taimaka wajen bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
zo ga faifan wasiƙu ku masu sauraro da kukan aiko muna ta hanyar sakon email.
Masu saurare sakonmu na farko a yau ya fito ne daga baban Diman Mambande inda ya ce muna mika ta'aziyya zuwa ga iyayen yara da suka hallaka sakamakon tashin gobara a makarantar a jihar Maradi muna addu'ar Allah ya ji kansu da rahama ya kare gaba to amin daga nan kuma sai sako daga Sani Muhammad Chindo inda ya ce salam VOA Hausa gani ga wani ya isa wani tsoron Allah tabbas yankewa Abdulrashid Maina hukuncin shekaru 8 a gidan yari da wata kotu ta yi yayi daidai gani yadda masu rike da malafan iko ke watan da dukiyar al'umma Allah ya sa hakan ya dore a ci gaba da hukunta maciya amanar kasa sai kuma sakon haɗin gwiwa daga kawo mai ruwa Bajoga da Sala Muhammad Isa Bajoga inda suka ce ya Allah Ubangiji madaukakin sarki ka ji kan yaran makarantar firamare jihar Maradi waɗanda gobara ya zama sanadiyan barin su duniya Allah kuma ya bawa iyayen hakuri da dangana sakonmu na ƙarshe a yau shi ma na haɗin gwiwa ne ya fito daga Musa Hadarin Asuba da Magaram tare da ɗan Lami mai kayan sanyi inda suka ce salam VOA Hausa muna mika sakon ta'aziyya ga ƴan uwa da iyayen ɗalibai na Nijar jihar Maradi waɗanda wannan gobara ta lashe da fatan Allah ya sa sun huta masu saurare mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonni
masu sauraro baki daya iyakacin abinda shirin ya kunsa kenan a wannan la'asariyar taku sai kuma idan Allah ya kai mu can anjima cikin daranku karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar Kamaru karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin. Sai wanda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratiam. Ni kuwa da na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande. Ki muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace. Salam.